daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Niger za ku iya jin mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin Radio VOA Africa a birnin Yamai kan mitoci 200.5 da kuma Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Murai Arewa da Alol da kuma Niyar dukkan su a zangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar internet voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum, yanzu ma tare da Jummai Ali da kuma sauran abokan aiki sahaba Imam Aliyu ne ke farin cikin jin ragaman shirin a hantsin nan.
Bayan amincewa a karo na farko tun kafa babbar jam'iyyar adawar Najeriya a yanzu PDP Alim da 998 ta tura manyan mukamanta biyu zuwa arewacin Najeriya mukamin dan takarar shugaban kasa 2019 in Allah ya kai mu da na shugaban jam'iyyar da za a yi a watan nan.
Muna da rahoto bayan labaran duniya. Hakanan bayan labaran duniya Salihu Garba na tafi da shirin da rashin tayi. Za ku ji kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka aiko mana. Yanzu sai a gyara zama domin farawa da labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga kuma labaran. Jam'iyyar National Democratic da ake cewa NDP a takaice ta masu hamayya a kasar Ghana ta zabi matar tsohon shugaban kasar Nana Akufo-Addo a Ajaman Rawlings a matsayin yar takarar shugaba ta jam'iyyar. A ranar Asabar taron wakilan jam'iyyar da aka yi a Accra babban birnin kasar ya zabe ta. Magoya bayan jam'iyyar sun ce farin jinin matar tsohon shugaba Jerry Rawlings zai zama babban kalubale ga shugaba John Dramani Mahama a zaben da za a yi a kasar a ranar 7 ga watan Nuwamba idan Allah ya kai mu. Sakataren jam'iyyar Muhammad Frimpong ya ce Nana Ajaman Rawlings ita ce 'yar takarar da ta fi dacewa wajen aiwatar da canjin da 'yan kasar suke bukata. A saboda haka ne magoya bayan jam'iyyar NDP a duk fadin kasar bai daya suka goyi bayan tsaye da ita 'yar takarar shugaban kasa. Sai da tsohon shugaba Jerry Rawlings wanda shi ne ya kafa jam'iyyar NDP ya bayyana goyon baya ga matarsa kafin bai daya jam'iyyar ta NDP ta goyi bayan a tsaye da ita 'yar takara.
Abubuwa sun fara komawa kamar da a Bagadaza babban birnin Iraki bayan da masu zanga-zanga suka tilasta wakilan majalisar dokokin kasar arcewa daga majalisa. Mazanga-zanga sun mamaye wasu bangarorin yankin kasa da kasa wadda babu wanda yake shiga sai da izini na musamman. Da safiyar jiya Lahadi, magoya bayan shugaban ƴan Shia Muqtada al-Sadr suka taru a harabar majalisar dokokin Iraki wadda yake fayau a yanzu kafin suka matsa zuwa dandalin yin bukukuwa. Yanzu a jiya Lahadi da yamma masu zanga-zanga suka kawo ƙarshen zanga-zangar da suke yi amma na wucin gadi suka fara janyewa daga yankin. Sanarwa daga ofishin al-Sadr na cewa masu zanga-zangar sun janye ne domin mutunta babban gangamin ibadar da ƴan Shia za su yi.
To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Lahadi, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya isa birnin Geneva a ƙasar Austria a wani yunkurin gaggawa domin farfado da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta. Yarjejeniyar wadda Amurka da Rasha suka shiga tsakani aka kulla amma kuma ta wargaje a yayin da sojojin Syria suka zafafa kai hare-hare musamman akan Aleppo, birni mafi girma a kasar cikin kwanaki 10 da suka shige. Jama'an Amurka sun ce burin Mr. Kerry shine na ganin an kawo ƙarshen tarzoma a birnin Aleppo da kuma ganin an tsagaita buɗe wuta a ilahirin kasar domin a maido da shirin samun zaman lafiya. Domin cimma wannan buri, Mr. Kerry ya buƙaci ƙasar Rasha ta taimaka wajen shawo kan gwamnatin Assad da kawo ƙarshen hare-haren da take kaiwa.
Jiya Lahadi aka farfado da wani bangare na dangantakar Amurka da kasar Cuba a yayin da a karon farko cikin fiye da shekaru 50 jirgin ruwan fasinja na farko ya tafi kasar Cuba daga Amurka. Wannan jirgin ruwan yawon shakatawa mai suna Adonia da fasinjoji 700 ya tashi daga tashar jiragen ruwa daga birnin Miami kuma yau Litinin idan Allah ya yarda zai isa birnin Havana na kasar Cuba. Wannan jirgin ruwan Adonia zai rika zuwa kasar Cuba sau biyu a wata.
A jiya Lahadi ne kuma kungiyar leken asirin Amurka ta CIA ta sa bayanin yadda aka kashe Osama bin Laden a shafinta na Twitter. Bayanin ya ce dan ta'addar shine Osama bin Laden kuma shirin kashe shi shine wanda shugaba Barack Obama ya ba da umarna a aiwatar a watan Mayu shekara ta 2011. Shirin ya kunshi sojoji na musamman da za su tuka jiragen saman yaki masu saukar angulu zuwa wani gida a Abbottabad kasar Pakistan, inda aka kashe Osama bin Laden, wanda daga bisani aka jefar da gawarsa cikin teku. Galibi bayanin shafin Twitter kungiyar CIA kan kunshi dalla-dalla ayyukan da ta gudanar, ciki har da tarihin kungiyar da jama'anta da aka kashe a bakin aiki. To amma a yayin da aka cika shekaru 5 da kashe Osama bin Laden, kungiyar CIA ta ba da sanarwar cewa za ta sa bayanin yadda aka kashe shi a shafinta na Twitter. Bayanin ya kunshi yadda kungiyar ta shafa kusan shekaru 10 tana neman inda Osama bin Laden yake, mutumin da kungiyarsa ta kashe kusan mutane 3,000 a hare-haren ta'addanci da aka kawo nan Amurka a ranar 11 ga watan Satumban shekara ta 2011. Bayanin ya kuma kunshi hadda yadda aka kashe bin Laden da yadda jiragen sama masu saukar angulu suka fice daga gida, har ma da yadda aka bayyana wa shugaba Obama cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu domin an kashe Osama bin Laden.
Labaran duniya kenan, aka gama ji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka nan Washington DC. Madalla, sai ta yi shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa Sanata Alimadu Sharif zai ɗore kan mukaminsa, watakil har da ƙari. Ga Nasiru da rahoto.
Bayan amincewa a karo na farko tun kafa babbar jam'iyyar adawar Najeriya, a yanzu PDP a 1998 ta tura manyan mukamanta biyu zuwa arewacin Najeriya, mukamin ɗan takarar shugaban ƙasa 2019 in Allah ya kai mu, da na shugaban jam'iyyar da za a yi a watan nan. Wannan tabbas alama ce ta shugaban na yanzu Sanata Alimadu Sharif da ke ƙarisa wa'adin tsohon shugaban Adamu Ma'azu zai iya tsayawa takara ya ci gaba da mulki har zuwa shekara ta 2019. Wasu tuni sun fara raɗe-raɗin zai iya ma samun damar takarar shugabancin Najeriya a tutar PDP. Hakan ya kawo ƙarshen muradin manyan 'yan jam'iyyar da ke fatan rabuwa da Madu Sharif ɗin da tura mukami zuwa kudancin Najeriya, har ma da sanya taron a birnin Port Harcourt. Kakakin PDP dai Oli Sametu da ke fuskantar cin hanci kan badaƙalar naira miliyan 400 ya ce ba zai tsaya takara a zaben ba kan kowane mukami. Hakanan ma ya rage ko daina fitar da sanarwar caccakar gwamnatin Buhari yadda ya saba a baya da sunan adawa. Jam'iyyar ta daina yawan zargin gwamnatin Buhari da bita da kulli kan shugabannin jam'iyyar ta hanyar amfani da hukumar EFCC da ta taba adana mukaddashin shugaban jam'iyyar Uche Secondos. Sakataren amintattun PDP Sanata Walid Jibrin na cewa duk binciken ma dai da za a yi ba zai shafi irinsa ba, don bai yi awon gaba da ko sisin kwabo taɓa rauniyar hanya ba.
Kuɗi na ne nake kashewa a party, in akwai wanda yake bani wani kuɗi ya zo ya yi shaida ya ce ya bani kuɗi kuma ya nuna a fitar da ni a fallasa ni, ne ina son haka.
Kai wannan ma labari da ake na yaƙi da cin hanci da rashawa a ce an tafi da wannan mataimakin shugaba su Secondos da sauransu, ko a jikinka ba ka jin wani ɗarɗar?
Ko a jikina ba abin da ya dame ni, ni ina nan garam daram a cikin yanayina, wanda ya san ni ya san abin da ni nake. Mu ba lalatattun mutane ba ne, kai koma wanda suke mulkin nan ba wanda zai so ya ji ma ba za su ma yarda ba. An kaga maka ka ji kuma ka wanke kanka, amma a kama wannan ana jira sai an kama Walid Jibrin, to sai su zauna sai la haula wala quwata, za su gani kuma insha Allah ba wanda zai kama ne.
Na garzaya ofishin shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magu, wanda ya nanata cewa za su ci gaba da aiki bisa adalci ba tare da kyale yan mowa su kau da yan bora ba.
Ai na ga maka cewa ba sani ba sabo, ba gudu ba ja baya, duk wanda inda ya is found wanting zamu rike, amma duk wani innocent person ba da, kuma za mu yi aiki mu tsakani da Allah, the framework, the rule of law.
Wato watakila ko wani dan garin ku ko wani dan uwanka wanda zai biyo dare ya yi roƙo ya ce a kyale shi, ya irin waɗannan kuma?
Ka je ka tambaye su yan garin mu, in ko sun shiga nuna za su kubce.
Da alamun manyan PDP da dama za su bar jam'iyyar in an duba tuni Ken Innamani da Isa Yuguda suka jingina jam'iyyar. Wannan dai ba zai sauya tarihin PDP da ta yi mulkin shekara 16 ba. Shin wannan ya nuna wata jam'iyyar za ta bullo ta kalubalanci APC a 2019 ko dai PDP ce za ta yi hoɓɓasa? Nasura da Malika, muryar Amurka daga Abuja.
Masu haro a ci gaba da shakatawa da kiɗan kalangu na Bello ɗan 12.
Malakan kowa ƙalilane, mara aika zira ne. suna Allah ba tayewa.
Cikin shirin da rashin ta yi za ku saurari wani masanin tattalin arziki kan dambarwar da ake kan kasafin kuɗin bana a Najeriya. A sauraro lafiya.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
Ka tuna yanda ka sami kuɗin.
Da rashin ta yi akan bar araha. Jama'a barka da hantsi, barkamu kuma da sake saduwa. Salo Garba ne tare da sauran abokan aiki ke gabatar muku da shirin da rashin ta yi. Yau za mu yi amfani da filin mu duba kai da komo da ake yi akan kasafin kuɗin bana. Filin ya zanta da masanin tattalin arziki.
Sunana Kaso Garba Kurfi, ina masanin tattalin arziki ne amma dai ina mai da hannun jari a Lagos.
Idan kana bin batun kasafin kudin Najeriya kuma ka samu ka dadan duba abin da gwamnati ta sa ta ce za ta yi, shin wani alƙibla ne gwamnatin Najeriya ta sa gaba idan aka bi batun kasafin kudin?
A yadda al'amura suka taho, muna ganin dai an dan samu ja'inja dan kowa kusan ya rike kanshi. Su ita fannin wajen gabatarwa ne wajen shugaban kasa sun dage lallai canje-canje da suke sai sun ga sun same su.
To
su kuma 'yan majalisa suna ganin maimakon haka sa mashi hannu daga baya a kawo musu supplementary wanda yake kamar gyare-gyaren da ake so a yi sai. In ka kula wannan ba shi bane na farko. Haka ya faru lokacin margayin shugaba ya razuwa. An samu matsala tsakanin ƴan majalisa da shi. Amma da ƙarshe aka daidaita cewa ya sa hannu duk canje-canjen da yake so sai ya kawo sai a canza su. Wannan shi ne mafi sauƙi kuma mafi ala. Don me? Duk abin da ɗan majalisa ya sa a budget bai iya aiwatar da shi sai shugaban ƙasa ya aiwatar da shi. In ko shugaban ƙasa ya ce bai aiwatar da shi ba yadda ya iya. Kaga kenan in ma ya sa masa hannu duk ya kawo canje-canjen in dai har suna son a tafi to za a iya canza. Sai dai kawai wannan gwamnati ta cije da cewa ita sai dai an gyara za su sa hannu. Amma mafi ala shi ne ya sa hannu ya kawo canje-canje sai a gyara daga baya.
To a kasafin kuɗin kila ka ji irin abubuwan da shi shugaban ƙasa ya ce zai yi. In aka bi abin da ya sa kasafin kuɗin, ina ƙasar ta sa gaba yanzu, menene manufarta daga in ka duba kasafin kuɗin, menene za ka ce wannan shi ne manufar gwamnatin kuma ga yadda take son ta yi shi?
To, manufar gwamnati ga yadda kasafin kuɗin ya zo shi ne akwai abin da ake kira kamar social welfare, wato suna son su taimaka ma wannan rashin aiki da matasa suke da shi da kuma waɗanda ba su da ƙarfi, wato ba su da abincin yau ko na gobe.
Ta yaya suke son su yi haka nan a cikin kasafin kuɗin?
In ka kula sun ware sama da biliyan 500 wanda sun ce za su taimaka ma waɗannan.
Ta yaya?
A kuma to wannan shi ne babban matsalai. Gwamnati ta ware waɗannan kuɗin. Kuma 'yan majalisa ba su ƙi wannan warewar kuɗin da aka yi ba. Amma ya gwamnati za ta sayar da shi ba ta hito da mafita ba. Abin da ya kamata a ce gwamnati ta yi tun shekarar bara ta fara matakanta da tsare-tsare. Yadda budget din yana hitowa kawai sai a fara aiki. Amma yanzu ka yi tambaya ta yaya za a yi ba wanda ya sani. Saboda gwamnati ba ta hito ba ta ce ga matakan da ta bi. Ai wannan shi ne babban matsalar da wannan budget din zai samu. Yau an share wata huɗu cikin shekara. Amma babu matakin da aka ɗauka. Ya kamata a ce gwamnati ko an yadda da budget ko ba a yadda da budget ta ɗauki wasu matakai wanda zai sa lokacin da budget ya zo kawai sai aiki.
Sai a ci gaba.
Amma yanzu ba haka yi to ba. In ma an samu budget ɗin hannu aƙalla sai ya share wata biyu kafin mutane su fara jin dumi-dumin shi. Saboda ba a yi shi mai shiri ba. Kamar mutum ne yana cewa ba ruwa saboda bai shuka ba. An yi ruwan kuma ba abin da ya tanada. To ko da an yi ruwan me zai mai amfani? Ba zai mai amfani ba tunda bai tanadi ba. Abin da gwamnati ya kamata duk matakan da ya kamata su ɗauka na budget ɗin a ce ta shirya su yanzu sun fara aiki. Budget na zuwa kawai a saki kuɗi. Amma ba a yi wannan ba.
Ba hai ba.
Ba a yi ba.
To.
To in yanzu misali ka ɗauki ma'aikata yadda za a taimaka ma matasa samun aiki. A yanzu wani shiri ne aka yi a ƙasa wanda za a ce ma gobe da an saki budget zai fara aiki? Babu.
To, ina za a ce an sa gaba yanzu?
Wato gaskiya al'amari sai ka ga abin kamar gwamnatin tana koyo ne. Domin duk shirin da za ka ya kamata ka shirya shi tun kafin budget ya zo. Budget tabbatarwa ne, yana tabbatarwa da kawai sai a kama aiki. Amma ga yanzu yadda yake suna jira sai budget ɗin ya zo an sa hannu sannan a fara. Wannan kuma shi ne matsala babba don zai sa in ma an samu budget ɗin hannu yadda mutane ke son su ga shi yanzu magani yanzu ba zai yi ba. Sai a ɗauki lokaci.
A darasin koyon tattalin arziki, ayyukan faɗa cewa idan an ma kafa gwamnati ko da ma ba gama budget din ba ɗan majalisa ba su gama da ita ba amma lokaci yayi yana iya so mu amfani da abin da ke cikin budget din har kashi 50 cikin 100 ba haka bane a Najeriya
a wannan menene kashi 50 cikin 100 shine na yau da kullun kamar albashi dole ka biya albashi amma capital project manya-manyan ayyuka ba ka fara ko kishi ɗaya bisa ɗari saboda ba a ma tabbatar da shi ba
to
amma wancan da ake ce ma dan kada gwamnati ta tsaya ne yanzu in aka ce ba albashi saboda ba shi da budget ba kaga ba za a zauna lafiya ba
eh kwarai
to waɗannan su ne ake cewa ya iya kashe su amma manya-manyan ayyuka ba ya iya kashe su sai budget ya tabbata amma abin da gwamnati ya kamata ta yi a ce ta yi shiri na musamman duk abubuwan nan suna ƙasa daga inda aka sama budget hannu aka sama shi wannan hannu kawai sai dai aga aiki na taya amma wannan shirin babu shi
wato shi talaka dama da yake ji da yaji cewa an ce gwamnati na iya amfani da kashi 50 ya kamata yanzu ya fahimta cewa wannan kashi 50 bai shafi abin da gwamnati za ta yi mashi ba albashi ya shafa
eh to ai shi yasa kaga yanzu wata hudu
yawa
talaka ya ji shi a ƙasa bai ji shi a ƙasa ba inda an yadda a kashe wancan ai da sai ya fara ci yanzu amma bai ji shi ba a ƙasa saboda bai shafe shi ba
to kuma dole ya tsaya ya jira sai an gama komai da komai kenan
wato ba dole bane ba gwamnati ya kamata ta fara shirin ta na musamman
to
misali ka ce zaka taimaka ma talaka din nan tun kafin yanzu a ce an gano talakan da za a taimaka ma ba wai sai an sa hannu a baje ba sannan a ta neman su ka ce zaka matasa ka samu su aikin ya kamata yanzu a ce akwai shiri a ƙasa wanda ya fara nemo waɗannan matasa an fara tantance su lokacin da budget ya zo kawai sai a saki kuɗi kowa ya ga abubuwa na taya to ba a fara ba
o ba fara tantance matasan ba tukunna
to ai babu wannan shirin ko an sa hannu a wannan budget din akalla sai an wata biyu kai mutane su fara cin shi dan sai an hiddo da shirin sannan an tantace sannan a fara disbursement wato a fara sakin kuɗi wanda kuma ba a fara wannan ko guda ba yau an yi wata hudu a cikin shekara
to wannan shirin da aka yi da China kana jin ba zai an gaza isa gwamnatin ta cima wannan manufar ta ba kafin kasafin kuɗin
ba yau aka fara shiri da China ba
to
shiri da China an sha yin shi kuma ko kai shiri da China abinda zai tabbatar ma da shi shine kai wanda shiri kai gida su shirye suke su kawo kudin su
eh mu kuma dole mu hada namu kaso ciki
to mu kuma nan ne muka shirya duk muddin in sun gama shirin su mu ba mu shiri ba inda zaya so dole ne wani irin shiri muka ta mataka wato aikin gwamnati ya kamata a ce wai ba sai ana jiran budget ba za a aiwatar da shi a budget wani abu ne wanda zai tabbatar da shi amma tun da shirin nan an tabbatar da za a yi shi to a fara shi tun kafin lokacin kamar mutum ne yake son ya shuka bana ya gyara gonar shi ya sassabe ya yi komi ruwa na fada kawai sai fara shuka ka ga yayi
daidai
amma sai ruwa yayi sannan zaka fara sassabe sai kaga ruwa sannan zaka fara gyaran gona to ai za a tafi a bakka
mun gode da bayananka sai kuma wani lokacin a madadin bakon namu Malam Kasimu Garba Kurfi da Chubahiro Diodone wanda ya shirya mana sauti da sauran abokan aiki ni Salo Garba ke cewa ku kasance lafiya
kira gaida malamai yanzu karfe 3:24 na dare wato karfe 8:24 a Najeriya Niger da Kamaru yanzu kuma ga kadan daga cikin rayu da kabari a kwatin sakonni
Assalamu alaikum da radio Niger Amurka sunana Gambo Barau Patiskun daga tsohuwar kasuwa a garin Kotosko a yau na so in yi ta sako na da rokokun zuwa gwamnatin ma gwamnan Alhaji Ibrahim Gaidar a bisa hali da wannan ƙasa suke ciki da jihohin ina ke miƙa shawara da cewa wannan waje ma'adanai da muke da shi na gypsum a Maiduwa da Dogon Kuka ya kamata ya je ƙasashen kamar su China ya gayyato masana ma'aikata a zo a gina mana kamfani wadda nake ga da kuma sauran ɗan gari yaran mu za su samu ayyukan yi. Sannan akwai kamfanin da yake garin Fotoskum na Flower Mill su ma ya kamata inganta su don a samu a tsira gaba ɗaya. Da fatan mai girma gwamna zai ji wannan shawara ta wa.
Na san na yi kira ga al'umma karamar hukumar Main Zebra Center da ke jihar Kano waɗanda suka gudanar da zaɓensu cikin tangal-tangal. Ya kamata shugabanni da sauran al'umma su yi ƙoƙarin daƙile wannan matsalolin ire-iren muddin in ba a yi ƙoƙarin an magance hakan ba to ya karuru ta wutan siyasan gaba da kuma komai ya kankasa ci gaba a cikin al'umma. Na gode daga Abdulrahman Muwafe a Muwafe jihar Plateau Niger. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika. Sunana Sahabi mai cajin waya gajir ga karamar hukumar Kurfa a jihar Katsina. Ina so in yi kira da gwamnanmu na jihar Katsina Honorable Aminu Bello Matari da 'yan majalisunmu. Mun taɓa alƙawarin za su yi mana tsaye ko da ajiye shi a garinmu na Gajiya. To, don Allah don Annabi suka mana alƙawarin domin yanzu muna da dama da za mu kira ku. Yi mana wannan aiki don girman Allah muna roƙo a madadina da mutanen Gajirga muna son wannan makaranta don Allah ku kawo mana ɗauki magana ta biyu kuma don Allah don Annabi muna cikiyar sanar da mutanen hukumar Ibrahim ko shin don Allah ina yin bayan zai ya kamata in yana nan ya zo karamar hukumar ko da sau ɗaya ne a ce ya gaisa da mutane don Allah muna so taimaka mana. Ina mana umarni ya wallahi yaran mu suna cikin wani hali na rikici a kalla suna yin tafiya ta kilomita 5 zuwa 6 kana su gano makaranta don haka mu ma roƙon mu a taimaka a yi mana wani muryar Amerika don Allah ku isar man da wannan saƙon. Mai magana Sahabi mai tajin waya gajir ga karamar hukumar Kurfi a jihar Katsina. Na gode Allah za ka mako da alheri Radio America.
To madalla mun zo ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice.
Jam'iyyar National Democratic da ake cewa NDP a takaice ta masu hamayya a ƙasar Ghana ta zaɓi mata tsohon shugaban ƙasar Nana Akufo-Addo Dlamini Rawlings a matsayin 'yar takarar shugaba a ranar Asabar. Taron wakilan jam'iyyar da aka yi a Accra babban birnin ƙasar ya zaɓe ta. Abubuwa sun fara komawa kamar da a Bagadaza babban birnin ƙasar Iraq bayan da masu zanga-zanga suka tilastawa wakilan majalisar dokokin ƙasar a cewa daga majalisar. Masu zanga-zanga sun mamaye wasu ɓangarorin yankin ƙasa da ƙasa wanda babu yake shiga sai da izini na musamman. Da sanyin safiyar jiya magoya bayan shugaban 'yan shiya Muqtada al-Sadr suka taru a harabar majalisar dokokin wanda yake fayo a yanzu kafin suka matsa zuwa dandalin yin bukukuwa. Jiya Lahadi ne kuma kungiyar leƙen asirin Amurka ta CIA ta sa bayanin yadda aka kashe Osama bin Laden a shafinta na Twitter. Bayanin ya ce shirin kashe shi Obama ɗin shugaba Barack Obama ne ba da umarni a aiwatar a watan Mayun shekara ta 2011. Shirin ya kunshi sojoji na musamman da za su tuka jiragen saman yaƙi masu saukar angulu zuwa wani gida a Abbottabad ƙasar Pakistan inda aka kashe Osama bin Laden ɗin wanda daga bisani kuma aka jefar da gawarsa a cikin teku.
To madalla a gaishe ki da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin na wannan hantsi. Sai kuma can da la'asar za ku sake ji mu da wasu za ku ji wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye kamar kullum masu katarwa ciki har da shirin ilimin garkuwar ɗan adam na Yusuf Aliyu Harande. Kamin na madadin Jummai Aliyu wacce ta tayar gabatar da shirin da ke Bahiru Dedone wadda kuka dakin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya Malam Zubairu da ya rika masa a nan nisa Habu Imam Aliyu zan dakata yin sallama da ku mu zama lafiya.